sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula a Najeriya da ke yaki da ayyukan cin hanci da rashawa, CISLAC, ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka kai mata wani samami a ofishinta da ke Abuja. Haka kuma za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya na fatan da suke da shi a sabuwar shekarar 2022. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin gobe Alhamis, a cewar fadar White House, yayin da Washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai daya game da tare sojoji da Russia ke yi akan iyakar Ukraine. Biden da Putin za su tattauna akan batutuwa da dama, ciki har da matakan diplomasiya da ake shirin dauka da Russia, in ji mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa Emily Horn tana faɗa a wata sadarwa. Ta ce Biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar Turai akan halin da ake ciki akan iyakar Ukraine, yayin da jami'an gwamnatin Biden suke tuntubar kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar Turai. Kasashen yamma sun bayyana fargabansu akan yadda Moscow take tara dubun-dubatar sojoji a kusa da iyakar Ukraine tsawon watanni biyu, biyo bayan kwace yankin Crimea a shekarar 2014 da kuma marawa rundunar mayakan 'yan awarin Kyiv baya da Rasha take yi a gabashin Ukraine. A yau Laraba, hukumomin Indonesia sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin Rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwashe kwana da kwanaki a kan ruwa a lardin Aceh da ke arewacin kasar. An yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi, wanda galibin su mata ne da yara, in ji Ahmed Wijaya, wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da 'yan gudun hijirar da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa. Gwamnatin Indonesia ta yanke shawarar karɓar 'yan gudun hijirar Rohingya ne akan tausayawa ɗan adam, wanda suka kwashe kwanaki akan teku a kusa da gundumar Biron, in ji Wijaya a wata sanarwa. Tun da fari dai hukumomin kasar sun ce za su ƙara tura jirgin ruwan ya koma akan tekun ƙasa da ƙasa, duk da kiran da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi da a baiwa jirgin daman tsayawa a ƙasar. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, an rufe kafar yada labarai ta Stand News mai rajin kafar demokaradiyya a Hong Kong bayan 'yan sanda sun kai samami a ofishinta suka dora hannu akan kadarorinta, kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin tunzurar jama'a a sabon hali akan kafafen yada labarai. An kafa Stand News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati, kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokaradiyya da ta rage a Hong Kong, bayan wani bincike da hukumar tsaron kasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta Apple Daily ta hamshakin dan kasuwan nan Jimmy Lai da ke daure. Wannan samamin ya haifar da damuwa da dama game da walwalar aikin jarida a yankin da Burtaniya ta mulka, wanda aka maida shi ga China a shekarar 1997 tare da alƙawarin kare haƙoƙin da ɗaiɗaikun mutane, in ji ƙungiyoyin kare kafafen yaɗa labarai. Steve Lee, shugaban sashen tsaron ƙasa na 'yan sanda, ya faɗa wa manema labarai cewa Stand News ta buga labarai da kuma sharhi da za su tunzura jama'a su tsani hukumomi. Wani shahararren masanin tarihi ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama ya bayyana kaɗuwarsa game da hukuncin da kotun kolin Rasha ta yanke a jiya Talata akan rufe kungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta Memoria International, wanda ya bada tarihin cin zarafin tsohuwar tarayyar Soviet tare da gano waɗanda tsohon ɗan mulkin kama karya na tarayyar Soviet Joseph Stalin ya shafa. Kungiyar rajin kare 'yancin bala'adama, wanda ta daɗe tana shan wahala a hannun hukumomin Rasha, an kama ta ne da laifin take dokar da ta buƙaci duk wata ƙungiya mai zaman kanta da ma wasu ƙungiyoyin su yi rajista a matsayin dillalan ƙasashen waje idan sun kasance suna samun taimako daga wajen. masu sukar lamirin Kremlin sun ce ana auna kungiyar ce bisa dalilan siyasa. Wata kungiya mai kawance da Memorial International da ake kira Memorial Human Rights Center da take gangami a madadin 'yan siyasa da suke daure a Rasha, ita ma tana fuskantar barazanar doka. A yau Laraba, masu shigar da kara a Moscow za su buƙaci rufe ta bisa ikirarin da ake mata na tabbatar da ta'addanci da kuma amincewa da tsatsauran ra'ayi cikin wallafe-wallafenta. Zaluntar kungiyoyin International Memorial da Memorial Human Rights Center cin zarafi ne ga ayyukansu masu kyau da kuma kare haƙƙin bil'adama a ko'ina, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sadarwa da ya fitar da yammacin jiya Talata. Yana mai cewa mutanen Rasha da kuma miliyoyin da suka sha wahala daga zaluncin zamanin Soviet sun cancanci a kyautata musu. Blinken ya ci gaba da bayyana goyon bayan Amurka ga waɗanda ake auna su a Rasha da suke bayyana 'yancinsu, suna faɗan albarkacin bakinsu, suna kafa ƙungiyoyi, kana suna shirya tarukan lumana.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa, CISLAC, ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka kai mata wani samami a ofishinta da ke Abuja. Wannan lamari dai ya sa an fara nuna damuwa game da ƙoƙarin matsa ƙungiyoyin da ke ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Wannan lamari da ya auku ne a ranar Litinin da ke zama ranar hutu ga ma'aikatan gwamnatin Najeriya, inda jami'an hukumar DSS suka kai samami ofishin CISLAC cikin manyan motoci ba tare da kai wata takarda ba kafin gudanar da hakan, yanayin da ya matukar kada kungiyar sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu. Awal Musa Rafsanjani shi ke zama babban jami'in kungiyar ta CISLAC.
Mun yi mamaki gaskiya na zuwansu, musamman ba tare da neman gayyata ba ko kuma ba tare da sun sanar da mu ba, kuma a cikin hutu kenan, inda sun samu damar shiga ma da watakilla muna zargin cewa ko za su je su kwashe kayan aikinmu ne. To mu ko sun shiga ba wani abu da za su gani, saboda ba muna yin wani abu ne wanda ba daidai ba, kuma ba ma yin wani abu da yake ta dokar kasa ko kuma yake ake gani kamar wani abu ne na kiyar gwamnati, illa kawai duk abe waɗanda muka wallafa suna ma da shi don muna aika musu. Mai duk littattafan da muka wallafa da kasidu da mujalloli, dukkan idan muka yi muna kaiwa jami'an tsaro don su gani, don su gyara, don su san abin da 'yan kasa suke cikin dashi a damuwa.
Masanin shari'a barista Musa Arife ya yi bayani kan matakan da ya kamata a ɗauka ta fuskan doka kafin kai samame ga duk wanda buƙatar hakan ta taso a kansa.
Security agencies suna da right su sacin din kowane ne, so long as suna da search warrant a hannunsu. Idan ba su da search warrant a hannunsu, suna da arrest warrant, kuma wannan mutumin yana wannan wajen, kawai za su nuna search warrant din ne ko arrest warrant din su kama wannan mutumin. In ba su nuna search warrant ba, to wannan yana nuna arrest din su ko search din su is illegal, baya kan doka.
A wani bangare kuma barista Buhari Yusuf ya yi ƙarin haske kan wannan batu.
Dan DSS sun tafi a ofishin CISLAC sun je neman bayani ko kuma a sun kama wasu da suke tunanin suna da laifi, ba su yi laifi a tsarin Najeriya ba. Duka kama mutane yake buƙatan dole a tafi kotu a je a karɓo takardu ba.
Lawan Baba Oto da ke zama tsohon jami'in da ke ba da shawara kan sha'anin tsaro daga jihar Plateau ya tofa albarkacin bakinsa da haka.
A matsayinsu na masu aiki ta ƙarƙashin ƙasa wajen bincike, DSS kamata yi idan da akwai wani abu da suka gano na almundahana ko na cin zarafin wani ko na togarta wani wanda su a nasu wannan kungiya ta haɓaka yaƙi da cin hanci da rashawa suka wa wani, to a nan akwai abu biyu da ya kamata a ce an yi su. Ba muna gyara jami'an tsaro ayyukansu ba ne, a'a, muna ba da shawara ne domin duk mun shafi aikin tsaro, kamata a yi a rubuta musu takarda a ce abu kaza da kuke zargi menene hujjar ku a kai, sai su aje ta a baza a teburin DSS din a gani, ba duk da bamu san menene kuma yake ƙasa ba kafin bayani ya fito.
Kawo yanzu dai hukumar ba ta bayyana dalilanta na kai wannan samami ba. Mun kuma yi kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta DSS Yusuf Magaji Bichi lamarin da ya ci tura, sai dai a cewar Awal Musa Farus Sanjani to ni kungiyar ta aika wa shugaban wasika.
Mun rubutawa shi shugaban wannan hukuma ta DSS wasika kan cewa yayi binkice kuma ya tabbatar da kan cewa kungiyoyin sa kai musamman waɗanda suke fafutukar yakin karake bil adama da yaki da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya a daina takura musu a daina ci musu mutunci a daina hana su sakata don a tabbatar da kan cewa an samu ingancin demokradiyya da kuma gaskiya da adalci a Najeriya.
Wasu masu fashin baki da ina ganin cewar wannan samame da aka kaiwa kungiyar baya rasa nasaba da hukumar DSS na yi wa kungiyoyi masu sa ido kan ayyukan da suka shafi cin hanci da rashawa bita da kulli ne sakamakon yanda kungiyar SISLAC ke yawaita tsoma baki kan ababen da suka shafi almandahana a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, to har yanzu dai muna Najeriya. A yayin da ya rage yan kwanaki kaɗan shekarar 2021 ta kare, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana rayuwar wasu 'yan Najeriya na fatan da suke yi a sabuwar shekarar 2022.
Sunana Baramasi Abubakar, fata na sabuwar shekara 2022 muna kira ga shugabanni da Allah a azangan mana tsaro, saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu Ibadan neman kuɗi da rashin aikin yi. Inda akwai aikin yi da ba mu zuwa Ibadan neman kuɗi, kuma muna son mu zama cikin iyalinmu mu nemi abin da mun kaci.
Kamar wani irin aiki kuke so ku samari?
Samari muna son aikin yi wanda gwamnati za ta bamu aikin yi wanda za mu samu abin da za mu ci.
Salamu alaikum, sunana Abubakar Dan Gidangero. To mini fata ga sabon shekara ta 2022 mai kamawa.
Fata ta ga sabon shekara Ubangiji Allah shi ba mu zaman lahiya. Ah ya ƙara ba mu zaman lahiya cikin Najeriya da kasashen duniya. Sannan fata ta Ubangiji Allah shi ƙara sa shugabannin mu su dage kan tsaro su ba mutanen mu tsaro. Sashe-sashen na mutane da aka yi na kafansa a doki bako a doki mutum a tsayi daji a kashi a ce sai ya bada kuɗi da kuma su kwari shanun mutane suna hahalbe su. Ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lahiya a Najeriya, mu kuma sa su shugabanni su tahe tsaye kan abubuwan da ake muna a Najeriya mu. Allah ya ba mu zaman lahiya.
Sunana Usaini China.
Mi a fatan ka ga sabon shekara.
Ta sabon zagara kan muna roko fata Allah dai ya maimaita mamu. Allah shi kai mu na badi. Allah ya sa mu dace kuma Allah fishe mu kunyan. Ka sani dai mutum dai yana nan yana da maki. Allah ya kero ka ifishe shi wajen maki. Allah da ya fishe wajen maki. Allah ya sere mu.
To me yake son gani cikin wannan sabon shekara ta 2022?
Alheri ya kofi mu gunta. Alheri ya fi mu gunta. Muna so Allah ya saka mu da alheri. Mu samu kudi, mu samu lafiya, mu samu dogon rai. Abin da muke fata kenan. Allah shi ke mu.
Sunana Hassana.
To me fatan ki ga shekarar 2022 mai kamawa?
Allah Ubangiji shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Allah shi rage mana fitintunin da suke tasowa a Najeriya. Fata na annan alheri a wannan. Allah ya kawo mana zaman lafiya sabon shekara. Shugabanninmu Allah ya ba su lafiya da basiran da za su kare mana fitintunin da suke damun talakoki. Fata na da sabon shekara kenan.
Allah mina lugure mai injin.
Me ya fatan ka a sabon shekara ta shekara 2022?
To muna wata wannan abin da ake a Najeriya, duk arancin Najeriya abin ya canza, saboda ana ta kashe mutane dai kowa lokaci ba mu ko a ce an samu canjin mu wanda shugaban wanda komi a ce kuma kullun karuwa yake yi. Abu ne wanda ga bakin ciki, duk wanda dan arewa yana bakin ciki wannan abin da ke faruwa, a ce kullun ana kashe mutane ba abin da canza. Sannan ana sayar mu kamar ba sojoji, to sojojin sun ba su aiki na ko kuma a kai da wannan abin da faruwa kullun ba a canji, ko kuma ba su ga aiki za su je su zauna kawai suna bari ana kana talaka ba mutakin komai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yayin da ranar 25 ga watan kowane Disamba rana ce da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Kirsimeti, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya ziyarci wata majami'a a ranar, ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Come on, I'm not tired. tayo da sassa mu ga rana tayo hada mu wannan rana domin mu haɗu mu yi murna tare ya hada mu cikin kaunan ka ya almasihu yesu kristi mu ce maka mun gode ya bodo haka ya tabata bare ka karbe ya bodo haka cikin suna yesu
ya shiri mu sama da mai wannan hikima da za a ci gaba yi gare komai da za mu yi ayyuka da shekara a cikin suna yesu
amin
duka ayyuka da zai kai mu ga zurfi mai fi Allah ka yaye mu da shi
amin
yesu ka ga dai ba ta to
Reverend Philip Bayango suna na ke muhimmanci wannan rana ta Christmas ana ne wanda Ubangiji Allah mu ya aiko mana da mai ceto wanda aka haife shi rana tayo gaban da littafi ya ba mu haske da cewa yau ne aka haife mana mai ceto a cikin littafin Luka sura 2 aya 11 saboda haka rana tayo yana da muhimmanci domin an ba mu mai ceto ba duka fadi duniya ne saboda haka yana da kyau mu yi menene mu yi farin ciki mu yi murna domin rana tayo mu kawo ma Allah yabo da kaka domin alherin da ya yi mana sa'ana kuma rana da kyau a krista su zama masu nuna kauna da juna sa'ana kuma su zama wanda za su yi kusa da Allah ta wuri a yabobinsu da dokaka domin dangantaka namu da Allah kada ya yi nisa
idan mutum krista ne rabaran mi ya kamata ya rika yi a wannan ranar krismati
namiji ko na mece abinda ya kamata ya kasance shi ne mu zama masu nuna kauna daya sa'ana kuma mu je mu yi ma Allah sujada sama domin dangantaka namu da shi ya tsaya daidai idan muka nuna mishi sujada shi ne kuma zai kawo mana kauna mu zai kafa kauna juna mu wanda ba za mu saba mishi ba ko mu saba ma wani ba sa'ana kuma mu zama masu yafewa sa'ana kuma mu zama masu ziyarce juna mu zama masu kyauta domin Allah ya ji daɗi da ayyuka mu
to koyaya sauran mabiya addinin Krista suke ji a game da wannan ranar Krismati na tattauna da wasu kristoci a cocin ta bishara
sunana Deborah Philip
a wannan rana ta Krismati dami-dami kuke yi ku uwayen mata
a wannan rana ya zama na kyakkyawar rana babbar rana ne wannan mu cika da farin ciki mu cika da murmushi a kota ina inda zamu yi mai yaran mu yayan mu tafiya kai hanya inda za su sai muhimmanci na wannan rana a kada su rate a wannan rana ba domin da za mu sasa kai hanya domin su bi gurbi Ubangiji kamar rana ta ya zama rana ne wanda ya kai mana mai ceto so ya zama na rana wanda za mu girmama sunansa za mu daukaka sunansa a fadi duniya ko ta ina a wannan rana tayo so mu mataye na aure mu zama su ba da kai mu girma mu zuba da girma mu yaya mu ma ba za su ga mu da muhimmanci ba amma muna nuna musu hali mai kyau muna nuna musu gurbi mai kyau a inda muna tafiya da su su ma za su bi gurbi na mai kyau za su bi hanya wanda ya dace hanya da yayi kyau shine za su bi a wannan rana mu gode da Ubangiji Allah ya kai mana rana
sunana Ladi Josiah so ranan Christmas dai ranan farin ciki ne ba masu bi duka Christian gaba daya na duniya ranan aifuwan Yesu Almasihu haske duniya ya zo duniya amma sai mu na mata da iyaye muna koya ma ƴaƴan mu maganar Allah su san rana ta yau rana ne fa na daukaka sunan Ubangiji da zuwan haske zuwa duniya muna nuna ma yara kuma su guji son zuciya da abubuwan da yasa su halaka domin wannan rana wai su sun mai da shi wani nufi daban ba domin su daukaka sunan Ubangiji ba ƴaƴan mu muna musu addu'a su dinga yin kamar da muke bikin mun gani iyayen mu suna yi haka ƴaƴan mu haka suna gani suna yin wannan bikin Christmas
kuma a wannan rana ta Krismati kuna fita yawon sallah kamar yanda musulmi suke yi
kwarai kuwa muke fita yawon Christmas zamu je gurin shakatawa wuraren filin farin ciki mu je wurin sayayya wurin Abuba Park za mu kai yara su je su zauna su yi a yi bikin Christmas lafiya muna zuwa shakatawa sosai muna ziyara muna yin abinci muna kaiwa wayanda ba su da shi zaka taimaka musu wayanda kuma za ka kai ziyara ko wani party haka gida zaka hada a zo a taru a yi wakoki a daukaka sunan Ubangiji amma ba mu so mu yi wanda zai kaida doka wanda zai sa a yi zunubi duk wanda zai sa ya kawo lalaci ko shaye-shaye ko wayansu abubuwa mara kyau a matsayin masu bi ba mu so.
Godwin J. Bakos, to wannan ranan gaskiya rana ce wanda za mu ce na murna ne na haifuwan Yesu, kuma rana ne na mu'amala da kowa, rana ne wanda muna jin dadi duk duniya ma tana celebrating wannan ranan. So wannan rana ne ta murna wanda za mu jawo mutane mu yi mu'amala da su ta murna ta farin ciki saboda mu zauna lafiya da juna.
To ni ne mai suna Morris Moses. Wannan rana ce ta farin ciki, rana ce ta murna wanda da maza da mata da tsofaffi da yara da kuma abokanayen arziki muke taruwa mu yi wannan murna tare da su domin nuna murnan Kristimeti.
To kana da wani sako ga jama'a musamman Kristoci matasa?
Sako da nake so in bayar ga wannan rana shine rana ne na farin ciki, amma wasu sun dauke shi rana ne na lalata, na shaye-shaye, na wani abu daban. Ina ba da shawara ga yan uwana matasa, kowa ya yi murnan wannan Kristimeti akan hanya da ta cancanta, ya yi kokari ya kiyaye duk wani gurbataccen hali wanda zai kawo matsala ko wani cikas a cikin wannan rana. A yi shi, a yi farin ciki, a ci abinci da yan uwa da abokan arziki, a yi murna, a kuma sha hannu, a zauna lafiya.
Sunana Happiness Bulus Dungo daga Plateau Local Government. Ina da farin ciki da murna da haifuwar Ubangiji da ya bi tare da ni tun da fara January zuwa December. Ana da rai kuma ana iya bo da murna da haifuwarsa don ya mutu domina.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kwallon kafar kasar Ghana da Black Stars ta samu goyin bayan tsohon dan wasa Muhammad Pondo da kawo ƙarshen lokaci mai tsawo da ta ɗauka bata ci kofin Afirka ba na ƙasa da ƙasa a Kamaru. Sau hudu Ghana na cin kofin tare da Pondo cikin ɗan wasa na 1978. Shekaru hudu kuma bayan haka sun kasake cin kofin a kasar Libya wadda shine lokaci na ƙarshe har yau. Black Stars da coach Milovan Rajivac ke jagora ta matsu ta samu cin kofin a sabuwar shekara don kawo ƙarshen shekaru 40 na zaman jira, kuma Muhammad Polo ya yi imani za su baiwa mara ɗakunya. Na yi imani za su taɓuka abin ƙwarai a Kamaru, in ji ɗan wasan na House of Oak. Na taɓa faɗa cewa zai yi wuya mu kawo ƙarshen jirar da muke yi na cin kofin amma gani yadda lamura ke tafiya karkashin Milvan na janye wannan ikrari coaching din House of Oak Samuel Bedu yayi imani yaransa sun ka cutar da kansu bayan sun ka samu gaba suka saki har suka yi biyu da Dreams FC a ranar Asabar a wasan ligin Premier Ghana Fabians suka bude raga cikin minti na 27 da soma wasa ta kafar Daniel Afri Bani wadda yadda ke kwallo daga nesa ya fada raga ya bar mai tsaron gida Godfred Amuwa yana kamun iska kan a tafi kuto rabin lokaci James FC Tarama ta kafar Isa Ibrahim kuma suka shiga gaba lokaci da Ismail Didi ya zura kwallo mai kyau a raga cikin minti na 82 sannan Salima Adam sai ya rama wa House of Oak ana dab daga mawasa James FC kungiya ce mai kyau amma House of Oak ba ta zo ta yi baran-baran da ita bane mun zo ne mu yi nasara amma abin takeici mun yi baran-baran din za mu dauke shi haka nan in ji Boydo so dan wasan bangaren matasa ko sufu kubuwansa yanzu shine sabon vice dean din makarantar waɗanda suka gama jami'a na jami'ar Kwame Nkrumah University of Science and Technology NUS a takeici kubuwansa ya samu daukaka zuwa cikakken professor ne a sashin shirye-shirye na jami'a ranan 1 ga watan August shekarar 2021 wannan yasa ya zama professor mafi kuruciya a jami'ar ranar juma'a 19 ga watan maris aka ba da sanarwar karin girma da an ka yi wa professor michael pukubonsin an kara matsayinsa zuwa cikakken professor ne bayan majalisar mulkin jami'ar ta amince da naɗe da kwamitin karin girma da naɗe-naɗe na jami'an tare da hukumar karatu dangane da bukatarsa na samun karin girma zuwa cikakken professor na sashen shirye-shirye da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Redwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
Baballe a takaice shugaban Amurka Joe Biden zai magana da shugaban Russia Vladimir Putin gobe Alhamis a cewar fadar White House yayin da Washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai daya game da tare sojoji da Russia ke yi akan iyakar Ukraine. Biden da Putin za su tattauna akan batutuwa da dama ciki har da matakan diplomasiya da ake shirin dauka da Russia. In ji mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa Emily Horn tana faɗa a wata sadarwa. Ta ce Biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar Turai akan halin da ake ciki akan iyakar Ukraine yayin da jami'an gwamnatin Biden suke tuntubar kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar Turai. A yau Laraba hukumomin Indonesia sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin Rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwashe kwana da kwanaki akan ruwa a lardin Aceh da ke arewacin kasar. An yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi wanda galibin su mata ne da yara inji Amdu Wijaya wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da yan gudun hijira da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa. A ƙarshe a yau Laraba an rufe kafar yada labarai ta Stand News mai rajin kafar demokuraɗiyya a Hong Kong bayan 'yan sanda sun kai sabame a ofishinta suka ɗora hannu akan kadarorinta kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin cinzurar jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai. An kafa Stand News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokuraɗiyya da ta rage a Hong Kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta Apple Daily ta hamshakin dan kasuwan nan Jimmy Lai da ke daure.
To ma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo sa abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.